快点啊，快点走到海呀美酒，
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 快点啊，快点走到海呀美酒。
Salo zarba ke murna gabatar muku da shirin da rashin tayi jama'a assalamu alaikum barka da azumi Allah ya sa albarka ya sa kuma a kammala lafiya to har yanzu muna tare da bakon mu mallam Shehu Aliyu masanin tattalin arziki dake Abuja idan ba manta ba makon jiya mun san matattaunawa ne akan shirin nan na musayar kudi tsakanin Najeriya da China domin kasuwanci tsakanin su yau zamu ci gaba da firar ga yadda ta kasance ya kamata mutane su fahimci wannan da kyau
haka ne
cewa idan zaka bar Najeriya ba wai zaka kwashi kudin China bane
ta babban banki ne zaka same su
eh ko babban banki ma ba za ta baka ba
sai ta akwai dokokin gargadin kudi
yawa a faye cewa masu sauraron mu don kowa ya gane kada mutum ya ce ah zai tashi zai ji babban banki zai sai kudin China zai tafiya
kamar wanda letter of credit ne za a baka wato wato takarda ce wato za a baka
ke
garantiin kudin da kake da shi a Najeriya wanda za a yi kasuwanci tsakanin kasa da kasa sannan kuma da ka'idoji ka'idan shine in zaka nemi kudin China a Najeriya in fa ba shi a babban bankin kasa in fito wajen ɗan kasuwa to fa za ka same shi a farashin da kake bukata ba domin za ka same shi a farashin da kasuwa ne ta bayar
kuma
wannan kasuwanci wanda yake ga kasashe biyu sun amince kuma hukumomin kudi guda biyu sun amince kuma ɗan kasuwa sun amince to babu ma'ana na zirga-zirga da kudi a cikin jirgi ko a cikin buhu ko a cikin jaka
madalla
ma'ana duk kasuwancin da za ta yi gwamnatin ƙasar ka ta sa abin da za ka siya ta kuma san abin da za ka siyo saboda akwai abubuwan da aka haramta a siya ko a siyo su a cikin tattalin arzikin kasa saboda haka babban banki zai yi ne akan wasu ka'idoji na kasuwanci wanda aka amince tsakanin kasa da kuma hukumomi na duniya wannan kasuwanci a turanci ana ce mishi bilateral agreement abin da ya shafi kasa kwaya biyu
wato idan kuma zan samu fahimta nan harkokin kasuwanci a bangaren Najeriya ƴan Najeriya da za su je China kada harkokin kasuwancin su ya wuce kwatankwacin dala biliyan biyu da rabi su kuma ƴan China in za suna kasuwanci a Najeriya suna son su kashe kuɗi a yanzu nan kada abin da za su kashe ya wuce kwatankwacin dala biliyan biyu da rabi
haka yake amma
a dala an yi amfani da dala ne a auna kowa ya san amma kwazi amfani da takardar kudin kasar shi ne amma kwatankwacin aka kudin ne aka ce to idan kasuwanci ya zo ya fi haka kuma fa
ya ai a matakin farko kenan ai ma'auni ne a tattalin arziki abinda ake akwai abinda akan gwada wato a ce a gajeren zango wato in the short one akwai kuma a dogon zango wannan abin da aka yi ba kuma dole bane sai an yi kasuwanci da yake dala biliyan biyu din da miliyan 500 din ba dole bane dole sai an yi kasuwanci a'a an samar da yanayi ne na kasuwanci na ka'ida wanda tsakanin kasa da kasa za su duba a gajeren zango inda yiwuwan a ƙara ko kuma a rage waɗannan hukumomi za su amince daidai da yadda suka fahimci kasuwanci tsakanin su
akwai an ƙayyade lokacin da za a amfani da kuɗin da wannan kuɗin
a cikin Najeriyan ne suna magana kamar za a fara ne nan da shekara uku a ga yadda abin zai yi a gajeren zango daga yanzu zuwa shekara uku za a yi amfani da wannan
za a amfani da wannan to amma malam Shehu idan kana batun cewa za a so wannan shirin kasuwanci kuma za a ci gaba da shi nan da shekara uku abin da ya daure min kai nan shine idan ka duba rahotannin a bara waccan shekarar da ta wuce Najeriya ta yi cinikayya da China na zunzurutun kuɗi fiye da dala biliyan 10 ana batun dala biliyan 2 da rabi nan zuwa shekaru uku ina son ka dan bani cikakken bayani a nan
to ai wannan kasan tabar da ya shafi kasuwancin kasa da kasa akwai ma'aunai da dama wanda ke da dalan sa ai ba za ka hana shi kasuwanci ba musamman abin da ya shafi kasuwa mai yiwuwa wanda take ba daga China direct ba ko kuma abubuwan da ya shafi da harkokin kuɗi. Amma abin da aka yi a hukumar sani yarjejeniya na hukuma wannan ita hukuma da su san dalilin su ɗauki wannan ma'auni da tsakanin su da ƙasar China din. Amma kowane irin mataki aka ɗauka shi kasuwanci da abin da gwamnati ke samarwa a yi misali kamar ita dalar America din. Ana samar da ita tsakanin bankunan Najeriya kuma lokaci da dama za ka ga ba a samu su a cikin bankunan Najeriya domin akwai kasuwanci da ke faruwa ko na samar da ayyukan yi ko kuma abubuwan da suka shafi wanda ba a ganin su domin a kasuwanci akwai abubuwan da ake cewa invisible threat da kuma visible akwai abubuwan da ba siyan su ake ba kamar misali irin ayyuka na lafiya ko kuma abubuwan da ya shafi kasuwanci na kwararru wanda za a biya su shi wani abu na kwarewa irin waɗannan kuɗaɗen wanda kuma kuɗaɗe ne masu yawan gaske ka ga waɗannan abubuwa ba su shafi a waɗannan kuɗaɗe an ware su don kasuwanci ne tsakanin ƴan kasuwa akan kuma abubuwan da gwamnati ta amince wanda ba ta bayan gida ba to ka dauki wannan ma'auni na abubuwan da gwamnati ta amince ta kuma samar to kaga ma'auni ne na gana ainihin abin da ke faruwa na kasuwanci a cikin gwamnati da kuma wajen gwamnati
to malamin Shehu idan ana batun kasuwanci tsakanin Najeriya da China muna kuma ambaton abubuwan da Najeriya ke sayowa daga China kace ana sayan abu muna so abubuwa da yawa daga China shin baicin mai menene China take saya daga Najeriya
eto China na sayan abubuwan da suka shafi solid minerals wato ma'adinai da duwatsu waɗanda ake samar da su daga cikin ƙasa haka kuma take sayan abubuwan da ya shafi noma musamman in ka kula ai kasar China tana cikin wanda ta saya su zoko da su karo da su da zoko da karo da jinja da kayan noma waɗanda kamfanoni ke sarrafa su kuma su dawo mana da shi kuma su ke wani ɓangare na duniya akwai abubuwa da dama wanda ƴan kasuwa ke amfani da su kuma misali ma in ka kula ai hadda hulunan da muke sawa a ƙasar nan kasar China tana saya domin idan ita kasar China ta siya takan koma sai wasu abubuwa da su kuma takan kai su wasu ƙasashen duniya to duk abin da za a yi magana game da kasar China da kasuwanci abubuwa ne wanda suka shafi abubuwan da yanzu Najeriya dai suke kasuwanci
sorry malam Shehu ka dabo batun huluna China na sayan huluna a Najeriya tana kai su China ina jin su ne suke yin huluna suna kaiwa kasuwar Kano suna sayarwa
kafin a kai kasuwar Kano sai da aka siye ta daga Najeriya aka kai ta can domin a duba yadda ake yin ta sannan a duba yadda ake sarrafa ta domin kuma a kawo ta kasar a siyar da ita
to mu malam Shehu mu a Najeriya ai wannan ba ci gaba bane ga kasar domin China suna kawo na sayar suna karyawa mutane sana'ar su ce ba ganin haka
suna kwace ayyukan mutanen ƙasar ne to
kwarai
a wannan kuma wani shafi ne daban na bayanin kasuwanci tsakanin China da Najeriya saboda ita China ba wai Najeriya kaɗai ba duk duniya tana sace ayyukan mutane a cikin kasuwanci saboda tana da kwararru kuma tana da mutane waɗanda suka zama sun shirya da kwace ayyukan a cikin ƙasar China shi yasa da yawa abubuwan da ake ganin su tun daga rigan sawa zuwa abubuwan da muke noma ai da dama abubuwan a sun gani ne suka ɗauka ai haddari ne ma rimi wannan ƙasar China tana ƙoƙarin ta ɓace a hannun mutane abinda suke gada kaka da kakanni
ba ta kwace domin yanzu sun kwace kayan da suka runa haifewa a Kano
eh kwarai da gaske to an yi sa masana'antunmu suka lalace musamman masana'antu da suka shafi kamfanonin da suka shafi wato textile masana'antun textile industry gaba daya
to
kuma su mutanen kasar China din sun fakke da dokoki ne na kasuwanci na duniya to amma abin da muke gani wannan yanayi da aka fara kawo shi zai fara fargar da gwamnati a gane kasuwancin da ake fitar da naira ake yi a ƙasar China su kuma China da ma ba da yadda za mu yi ne ba ma Najeriya kaɗai ba har Amurka tana kuka da China akan ɓace mata ayyukan da mutanen ta ke yi amma wannan wani abu ne kuma na mataki na daban idan ka ɗauki kawai batir da ake sawa a tocila ko a sa'ar wanda ake kawo su daga China batun kawai in ka dauke shi wanda ake shigowa da shi kar ka koma kan radio da ake amfani da shi kar ka koma kan MP3 irin waɗannan abubuwa ƙanana wanda duk abin da take kira a ƙasar China akwai biloniya a kan shi wanda ya samu kuɗin daga Nigeria to kaga abun kulawa shine dole ne duk an gama da matsayin naira a kan kasuwanci domin dole a yi kasuwanci ƙasa da ƙasa to kuma dole kuma a dawo da kishin ƙasa a dawo da kere-kere a ga abin da ya kamata a yi wannan kuma wani abu ne shi ko mataki na daban.
To madalla jama'a nan kuma zan yi sallama da ku sai mako mai za'a idan Ubangiji Allah ya kai mu ku sake jin mu da wani sabon shirin. A madadin bakon namu Malam Shehu Aliyu da waɗanda suka taimaka da sauti ni Salihu Gabra ke cewar a sha ruwa lafiya a kuma kasance cikin ƙoshin lafiya.
Kana babi sa sakar ce ba kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.